الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه ومن سار على نهجه واستنى بسنته ووالاه إلى يوم التناد. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ‘Yan uwa masu albarka, barkanmu da arzikin sake hallara da ganawa a wannan majalisi namu mai albarka wanda muke karatun Alkur'ani mai tsarki tare da fassara kan fahimtar magabata. Majalisin da ke nan masallacin Juma'a na tunawa da malaminmu na sunna Sheikh Abubakar Mahmud Gumi, Allah ya ji kansa da rahama. Masallacin da yake nan unguwar kasuwar Kaji a nan cikin garin Azare, ƙaramar hukumar Katagun, jihar Bauchi, Najeriya. Yau kun sha ruwa na 12, kuma majalisi na 12 a cikin wannan wata mai alfarma na Ramadan. Lissafin hijira ya kama shekara 1446, wanda kuma ya zo daidai da 12 ga watan uku. Lissafin miladiya ya kama shekara 2025. Muna karatu a cikin suratul Ibrahim alayhi salam. A karatunmu na jiya mun tsaya kan aya ta 25. Yau insha Allah ta'ala za mu dora daga aya ta 26 zuwa yadda Allah madaukakin sarki ya ba mu iko. Gabanin nan akwai takardu da aka turo na addu'o'i waɗanda suke suna da yawa gaskiya. Wasu suna da buƙatar mu taya su addu'a ne akan abin da ya shafi jinyar iyayensu, wato kuma akan abin da ya shafi mahaifansu da suka rasu, wato kuma akan buƙatu irin na rayuwa, matsaloli irin na rayuwa, wato kuma akan ƴaƴa, wato kuma akan abin da ya shafi bashi, wato makaranta ne, jarabawa ce, wato admission ne, wasu kuma abin ya shafi aiki. Duka waɗannan na gagani cikin takardun da aka turo. Allah maji roƙon bawa masanin sirrin da ke cikin ƙiraza, muna roƙonka madaukakin sarki ka shiga lamarin kowa.
Amin.
Allah ka amsa wa kowa buƙatarsa.
Amin.
Allah ka sada kowa da alkhairi.
Amin.
Marasa lafiya Allah ta'ala ka ba su lafiya.
Amin.
Cikin damuwa Ubangiji Allah ka yaye musu damuwa. Masu tsananin bashi Allah madaukakin sarki ka ba su ikon biya da hannayensu, ka yassare musu ka sauƙaƙe musu. Masu neman ci gaba a wajen aiki Allah madaukakin sarki ka ba su. Waɗanda suke neman aikin Allah ka musu arzikin aiki na gari. Matattunmu Allah ta'ala ka gafarta musu ka ji ƙayinsu. Iyayenmu da kakanninmu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ta'ala ka jika su da rahama. Waɗanda suke raye Allah madaukakin sarki ka ƙara musu lafiya, ka ba su aminci, ka kare su daga dukkan abin da zai cutar da su. Sana'o'inmu Allah ka sa albarka a ciki, kasuwancinmu Allah ta'ala ka ƙara albarka a ciki, ayyukanmu na gwamnati Allah ta'ala ka kare kuma tabbatar da alheri a cikinsa. Sannan wani ya turo sadakan naira 1000 a sa asusun marayu, shi ma addu'ar yake nema. Ga wani ma mai 2000 a sa asusun marayu, shi ma addu'ar yake nema. Allah madaukakin sarki ya shiga lamarinmu baki ɗaya. Wannan kuma yana cewa shi ne yake karatun mastas a ƙasar waje, jami'ar da yake babu masallaci, kuma laifi ne ku yi sallah public. Juma'a ma sai sun yi tafiyar minti 30 a bus suke zuwa, sai ya kasance salloli 5 a ɗaki suke yi kullum. Tambaya shi ne zai iya yin kasaru ko kuma ta sauka daga kansa. Kasaru kai, to waye zai yi kasaru in baka yi ba? Kai da ka samu kanka a cikin wannan halin a irin wannan waje,
ai ka san ba garin ku bane ba, ai wannan halin da ka samu kanka ya ishe ka ka fahimci cewa ba garin ku bane ba, kuma ba garin zama bane. Kai aniya idan ka gama abin da kake yi ka bar garin, koma garin da zaka je kai sallah, sai kai kokari ma kar ka mutu a garin, ka kai kasar ka cikin Fulani. Eh, Allah madaukakin sarki ya sa a gama lafiya. Wannan kuma yake cewa da fatan an sha ruwan lafiya, alhamdulillah. Yake cewa shin kwalli yana karya azumi? To kwalli baya karya azumi, ko da kuwa an ga bakinsa ya faɗo cikin kaki baya karya azumi, sai dai kuma sai a rika takaitawa in ba bukata ba. Eh, kar a rika rambaɗa shi yadda za a rika ganinsa ɗin yana fitowa a cikin kaki, sai idan ya zama akwai bukata haka. Shin mutum zai iya ɗaukar abu a masallaci domin ya yi amfani da shi ba da niyyar sata ba? To kenan, in dai sata ba ta zama sata sai da niyyar sata, duk barayi ma su rika ɗauka ba da niyyar sata ba, shi kenan sai ya zama ba sata ba ne ba, bai halatta ba. Kayan masallaci kayan wakafi ne, kayan wakafi kuma wani baya mallakarsa, wani baya saka shi cikin hauzinsa. Duk masallaci da kayan masallaci na wakafi ne, wani baya mallakarsa, ba a sayar da shi, ba a kyautar da shi, ba a ba da shi aro, sannan kuma wani baya sa shi cikin dukiyarsa balle a gada a bayansa, ba a gadarsa. Don haka kayan masallaci kayan amfani a masallaci ne, a tashi a bar shi a masallaci na wakafi. Don Allah, mace za ta iya neman saki saboda rashin jituwa da miji cikin wannan watan? Wasu sun ce ba kyau haka. To bai kamata ba dai gaskiya, tunda shaitanu ma an daure su. Ya ka abin da ya kamata shine a zauna lafiya, a yi iya bakin kokari, a yi haƙuri. To amma idan ya zama maslaha ita ce a nemi sakin, zaman ya ki daɗi da azumin ma, shaitanin gidanku suna nan suna kiciniya sai sun ga sun haifar da matsala. To musulunci baya tilasta a zauna a cikin matsi da mashakka da damuwa. Idan ya zama maslaha ita ce rabuwa, to ko cikin azumi ne, ba haramta rabuwa a cikin azumi ba, ba haramta neman rabuwa a cikin azumi ba, ba haramun ba ne ba, amma haƙuri kuma shi yake alkhairi. Wannan kuma yace hadarin tsuwarsa yace, wallahi ina ƙaunarka kuma Allah ya maka albarka. Amin. Allah ya mana albarka baki ɗaya. Ya kasance yana da larura na yawan fidda iska, wani lokacin ma kafin ya gama alwala ta karye, wani lokacin kuma yana yin alwala sau uku, wani lokacin kuma kafin a idar da sallah sai ya ririke ta kafin liman ya yi sallama. Malam yaya zai yi da wannan al'amari? Allah ya karɓa mana ibadunmu. To kana da jinya ne wacce ake ce mata salis, ita wannan jinya ta salis akwai ta masu fitsari salisul bawl, akwai ta masu bayan gida salisul ga'ib, akwai kuma ta masu fitar da iska da kake faɗa tusa salisul rih, akwai salisul madhi, waɗanda suke yawan bulbular da waɗannan abubuwan da a shari'a suna karya alwala. Duk wanda ya samu kansa a cikin wannan larura, to ba biyewa zai yi yana alwala yana sakewa ba, ko bayan ya gama alwalar ya koma ya sake don abin ya fita ba, ko yana cikin sallah ya daina sallah ya sake komawa alwala ba, ba haka yake ba. Duk wanda ya samu kansa a wannan larura ya zama mai larura. Don haka duk lokacin da zai yi sallah to sai ya sake alwala. Idan mai fitsari ne ko mai bayan gida ko mai mazi, to sai ya koma banɗaki ya wanke abin da lokacin ya fi fita. Daga nan idan ya tashi ba zai damu da abin da ya sake fita ba, sai ya sake sai ya yi alwala. Idan ya fara alwala ko da ya ji fitar abin ba zai koma masa ba, kuma ba zai sake komawa alwala da farko ba. Idan ya gama alwalarsa ba zai sake waiwaitan abin da ya fito ba, har sai ya shiga sallar sa. Idan ya shiga salla ba zai waiwaita abin da ya fita ba har sai ya idan da sallar sa. Idan ya idan da salla zai yi nafilar sa ta bayan salla, ba zai waiwaita abin da ya fita ba har sai ya yi nafilar sa. Idan ya kammala wannan sallar da nafilfilinta ya fita daga wannan salla, to shikenan wannan alwala ta kare aiki. Idan ya tashi bukatar ibada ta alwala, to sai ya saki waccan tawayya. Amma daga lokacin da ya shiga tsarki har zuwa lokacin da ya shiga sallah, har ya idar da sallah, abin da duk yake fita ba zai cutar da shi ba. Wannan ita ce ka'ida da malamai suka bayar, kuma ita ce ta dace da faɗin Allah maɗaukakin sarki, la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah baya ɗorawa rai sai abin da za ta iya, kuma ta dace da faɗin Allah maɗaukakin sarki, yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra. Allah yana son ku da sauƙi, Allah baya nufin ku da tsanani. Don haka ka'ida ta musulunci ita ce sauƙi da Allah maɗaukakin sarki ya saukarwa kowa, duk wanda ya gama da wannan jinya ga tsarin yadda zai gudanar da ibadarsa. Yawan maimaitawa da komawa yana ba wa shaitan dama sai ya zama maka wata jinya kuma ta waswasi, wanda kuma hakan ita kuma ita ma wata matsala ce sabuwa. Ba shari'a ba a komawa baya, ci gaba kawai da kai. Allah ta'ala ya baka lafiya da duk sauran waɗanda suke da matsala irin ta haka. Allah ta'ala ya baka lafiya. Allah maɗaukacin sarki ya ce, alam tara kayfa daraba Allahu mathalan kalimatan tayyiba kashajaratin tayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama. Na'am.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويخلق الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار.
بجد تعالى يا أبو جابنا مثال مؤمن. Misalin mumini da tasirin da kalmar shahada take masa, kamar misalin bishiyar dabino ce wadda Allah maɗaukakin sarki ya albarkace ta. Bishiya ce kafaffiya a cikin ƙasa wacce jijiyoyin da suka yi ƙwari, sannan kuma Allah ya ɗaukaki rassanta da ‘ya’yan da take haifarwa suka yi sama, sannan kuma take amfani a kowane lokaci take amfanarwa. Misalin haka ne misalin mumini wanda imani da kalmar shahada yadda su a cikin zuciyarsa, ya zama kalmar shahada da abin da take hukuntarwa ya mamaye zuciyarsa. Yana son Allah, yana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, yana son addinin musulunci, yana kiyaye dokokin Allah, yana kiyaye dokokin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da dokokin addinin musulunci. Za ka fa'amal imani man radiya billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyu rasula. Dan Allah sallallahu alaihi wasallama yace, ya dan dan dadin imani, duk wanda ya yarda da Allah a matsayin ubangijinsa, ya yarda da addinin musulunci a matsayin addininsa, sannan ya yarda da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya karbe shi hannu bibbi a matsayin annabi manzo, to ya dan dan dadin imani. To dukkan wanda waɗannan suka mamayi sassan zuciyarsa, to ba shakka tasirin haka zai bayyana cikin ayyukansa. Zai zama yana da aiki mai tsafta, zai zama yana da maganganu masu tsafta, sannan ayyukansa na magana da na gabbai za su zama karɓaɓɓu a wajen Allah maɗaukakin sarki. Don haka Allah yana karɓan ayyuka masu tsarki na gari daga mutane masu tsarki na gari. Allah yana karɓan zantuka masu tsarki na gari daga bayinsa masu tsarki na gari. Ilayhi yas'alul kalimu tayyibu والعمل الصالح يرفعه. Allah madaukakin sarki yana karban ayyuka a dauke su zuwa sama. Idan zantuka ne su tashi zuwa sama zuwa gare shi domin ya karba, hakan nan kuma idan ayyuka ne su tashi zuwa gare shi ta hanyar ɗan sakon sa mala'iku, kamar yadda jiya muka yi bayani. To wannan shine mumini, wanda kuma a ban kasa cikin ƴan uwansa mumminai yana da tasiri, yana da amfani, shi ne amfani ne kuma mai amfanarwa ne. Allah madaukakin sarki ya buga wannan misali da bashiyar dabino saboda irin amfani da take da shi da kuma tasirin da take da shi a cikin wato halittu. To sai Allah subhanahu wa ta'ala sai ya buga misalin lalatacciyar bishiya wacce ba ta da amfanin komai, ba ta da tasirin komai. Kenan shi ne misalin kafiri mara imani, yana numfashi amma matacce ne a tsaye, ba shi da amfani kuma baya amfanarwa. Zuciyarsa fanko ce, babu alheri a cikinta. Ayyukansa ba za su je ko ina ba, ba za su haura sama Allah ya karba ba. Lazantuka wala ayyukan gabbai. Sannan kuma shi ba mutum ne wanda za a amfana da shi irin amfanar da Allah yake so ba. Allah ya ce, wa matalu kalimatin khabithatin ka shajaratin khabithatin ijtasat min fawqi al-ardi ma laha min qarar. Allah ya ce, misalin kalma mummuna, kalma mummuna ita ce kalmar kafirci, kalma mummuna kalmar shirka, duk kalmar da ta zama ta shirka kuma za ta iya mayar da mai ita mushriki, duk kalmar da ta zama ta kafirci kuma za ta iya riddar da mai ita ta mai da shi kafiri, in ma da shi ba kafiri ba ne. Ko kuma kalmomin da mushrikai da kafirai suke ta'amuli da su, irin kalmomin da suke na shirka ne da kafirci, to kowace irin kalma ce ta shiga cikin sunan kalimatul khabisa, ta shiga cikin kalma mummuna. To misalin irin waɗannan munanan kalmomi da suke raba bayi da ubangijinsu, Allah madaukakin sarki yace, ka shajaratin khabisa, kamar bishiya ce wacce take mummunar bishiya. Mummunar bishiya muninta ka ɗauko kishiyoyin wato can bishiyar dabino ka ba wannan bishiya, ba ta da tushe a cikin ƙasa wadda zai riƙe ta. Sannan ƴaƴayenta ba sama suke ba, misalin ayyukan mummini da Allah zai karɓa. Sannan kuma ƴaƴayen ba sa amfani, ba sa amfanarwa, ba kaman bishiyar dabino ba. Wannan bishiyar sai ta zama khabisa, ta zama mummunar bishiya. Allah ya jarrabi bayi da ita, ko da iya wannan misalin da za a buga da ita aka buga kuma mutane bayi suka gane, suka fahimce ta, suka bambanta ta da bishiyar dabino, to ba shakka halittar, cikin halittar ta akwai hikima. Babu alkhairi tare da ita. Idan aka ce babu wani alkhairi, sai iya a gane bambancin tsakaninta da bishiya mai amfani da Allah ya buga misali, to babu shakka akwai hikima cikin halittar ta. To misalin bishiya wacce take, misalin kalma wacce take mummuna, kamar misalin bishiya ce wacce take mummuna, ujtusat min fawqi al-ardi, wacce ita an tunkuce ta, ay ustusilat, an tunkuce ta daga doron ƙasa, ba ta da jijiya a cikin ƙasa wacce take kama ƙasa kamar irin ta dabino da sauran bishiyoyi masu amfani. A ita haka take ruwa-ruwa a sama, malaha min qarar, kuma bata da wani tabbas, bata da wani zama, bata da dorewa. Kun ga rashin tabbatar jijiyarta ya sa bata da dorewa, saboda in jijiya ta tabbata ne sai bishiya ta dore, in ta dore kuma sai ƴaƴanta su amfana, su amfanar, sai kuma ta zama alheri. To ita wannan bata da jijiya mai kafuwa a cikin ƙasa, sannan kuma ƴaƴanta ba sa dorewa saboda rashin kafuwarta, sannan kuma ƴaƴanta suna ƙasa, ba sa yin sama. Shi ne malamin tafsiri tun daga sahabbai su Abdullahi dan Abbas radiyallahu ta'ala anhu, turjumanil Qur'an, suka fassara wannan bishiya da hanzala, bishiyar guna. Suka fassara ta da bishiyar guna, misalin guna kenan, wacce jijiyarta ba ta kafu a cikin ƙasa ba, sannan ƴaƴanta ba su yi sama ba, suna ƙasa, sannan kuma ƴaƴan in ka fasa ɗaci, babu alheri tattare da ita, ba kamar bashiyar dabino ba. Kaga kenan misalin mumini wanda imani ya masa tasiri, misalin bashiyar dabino. Misalin kafiri wanda babu kalmar shahada a zuciyarsa, babu imani a cikin zuciyarsa, misalin guna. Misalin guna, abinda zai kafu a zuciyarsa ya sa ya zama wato tabbataccen mutum mai rayayyen zuciya, babu shi, ita ce kalmar shahada, baya da shi. sannan kuma tunda babu imani tattare da shi to ayyukansa da zai yi da zantukansa da ayyukansa na gabbai ba za su tashi Allah ya karba ba sannan kuma faɗi tashinsa da zai yi ba zai zama alkhairi ga al'umma ba alkhairi irin wanda Allah madaukakin sarki ya sanya albarka a cikin kafiri ba ya da shi kuji ba Allah ta'ala yace innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat duk mutum yana cikin asara in banda mu'minai waɗanda suka yi imani suka yi aiki na ƙwarai duk mutum yana cikin asara saboda sai ka same shi ko ka hange shi wani mai ilimi ko ka hange shi wani mai kere-kere ko ka hange shi wani mai adalci ko ka hange shi wani mai kwatantawa to sai ka samu cewa wannan rashin imanin ya mayar da shi mashiririti ya mayar da shi dabba yanzu ka duba duk yadda ake ganin turawa kamar suna da amfani a rayuwa duk wannan ilimin da ake gani suna da shi da ƙwarewar shugabanci da ake ganin suna da shi da kwatantawa da muke cewa ina ma shugabanninmu ne suke kwatantawa irin nasu amma sai ka ga sun dage akan sai an yi rayuwar luwaɗi sun dage maza su auri maza sun dage mata su auri mata ina hankali a nan babu hankali sun halatta giya sun mayar da ita ƴanci sun halatta saba wa iyaye duk wanda ya shekara 18 zuwa 20 to ba shi da mentor ba shi da ubangida ya kama hanya ya tafiyarsa idan uwarsa ta tsufa ko ubansa ya tsufa su tattara su su kai su gidan renon tsofi kai su can gidan renon tsofi su karata a can amma ba za a rinka murɗa shi ana can ƙwara shi ana masa barazana ana masa tarbiya ya wuce haka ya zama shi ma jauron kansa haka yake a wajen kafin sannan duk yadda suke da awar ƴancin ɗan adam idan kun dubi ƴancin ɗan adam a wajen kafirai manufar ƴancin ɗan adam shine ka bautawa abin da kaga dama manufar ƴancin ɗan adam a wajensu shine ka yi abin da ranka yake so ka saba wa kowa idan baka shiga haƙƙin wani ba ka aikata abin da kaga dama idan baka shiga haƙƙin wani ba in dai don jin daɗin rayuwarka ne da walwalar zuciyarka da gabbanka to a wajen kafirai shine kana da ƴancin kai abin da ranka yake so kar wani ya shiga maka wannan shine ƴancin ɗan adam a wajensu shi yasa za ku ga a irin tsarin rayuwa irin tasu za ku ga yadda suke halatta kashe-kashe suke halatta yaƙuƙuwa a duniya suke ɗaukar nauyin yaƙi yanzu wanda ya kafa ƙungiyar haƙƙin ɗan adam da ƴancin ɗan adam shi ne kuma zai rinka ba da gudunmawar makamai ana yaƙar wasu to wannan ita ce asarar da ɗan adam yake cikin in ba shi da imani ta gefe guda ya ce kana da ƴanci ta gefe guda ya ce kana da haƙƙi amma in ka dube shi kuma sai ka ga yana ƙera makamai yana safararsu yana ƙerawa yana safararsu yana ba da gudunmawarsu da tsoki yana kashe maƙudan kuɗaɗe don a rinka lugudan wuta a kan waɗansu mutane shugaban ƙasar Amerika na wannan lokacin lalatacce Donald Trump wanda wannan rigimar da take tsakanin Yahudawa da Falastinawa Allah maɗaukakin sarki ya taimaki Falastinawa Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓi shahidansu marasa lafiyarsu Allah ya ba su lafiya Allah ya yaye musu wannan fitina da musiba da suka samu kansu a ciki wai bayan ya ci zaɓe ya tadda wannan musibar mai kwaye ya yayyafa mata ruwa saboda tsabar kafirci da tunani irin na kafiri wai sai yake cewa mutanen Gaza su tattare ya nasu kasashen Larabawa su karɓe su sadaka yalla su rarraba a tsakaninsu Amerika za ta sayi wajen wai hakan ya zo da gyara kin to tunani irin na kafirci irin na kafirai za ka samu kwata-kwata ya sha babban tunani irin na mai imani wanda zuciyarsa akwai imani a ciki to nazarinsa da tsarinsa da tunaninsa kwata-kwata ya sha bamban da irin wadda zuciyarsa ta kafirci don haka babu adalci a wajen kafirai babu aiki na ƙwarai a wajen kafirai babu wani nagari a wajen kafirai nagarta ta riga da ta yi ban kwana da su yayin da suka bauta wa wanda ba mahalicin su ba. Daga nan suka rasa nagarta, daga nan suka fara rashin adalci, daga nan suka aza tubalin rashin adalci. Don haka ba wani mutumin kirki na gari tsayayyen mutum kamar wanda ya yi imani da Allah. Kalmar shahada ta shiga zuciyarsa ta yi tasiri. Shi yasa ko a cikin mu musulmai za ku ga gwargwadon tasirin da imani ya yi wa mutum a zuciyarsa, gwargwadon tasarrufinsa a rayuwa. Idan ka ga mutum lalatacce ko da musulmi ne, yana wasa da sallah, yana wasa da al'amarin iyayensa, yana wasa da haƙƙoƙin masu haƙƙi a kansa, to idan ka binciki imaninsa za ka samu imaninsa wato mai rauni ne, matuƙar rauni. Abin tausayi ne a imani. Imani shi ne yake sa tsayawa da haƙƙoƙi. Haƙƙoƙin Allah, haƙƙoƙin ma'aikin Allah, haƙƙoƙin littafin Allah, haƙƙoƙin shugabanni, haƙƙoƙin abokan rayuwa. Tsayuwa a kan haƙƙoƙi, imanin ne yake sanadin haka. To wanda ya rasa shi gwargwadon abin da ka rasa kuma gwargwadon matsalar da za a samu a cikin ayyukanka. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluha al-jasadu kulluhu wa idza fasadat fasada al-jasadu kulluhu ala wa hiya al-qalb. Yace a cikin gangar jikin dan adam akwai wata tsoka, idan wannan tsoka ta nagarta ta yi kyau, to jiki gaba ɗaya zai yi kyau, ayyuka za su yi kyau. Idan kuma wannan tsoka ta lalace, to gangar jiki ma ta lalace. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ku saurara ita ce zuciya. Idan zuciya ta yi kyau, cikinta akwai danshi na imani, to gabbai za su aikata daidai, harce ma zai faɗi daidai. Idan zuciya ta lalace, ba imani na ƙwarai a cikinta, ba ta samu tasiri irin na wanda imani ke yi ba, to za ka samu ayyukan gabbai za su taɗe, harce ma zai taɗe. Idan ka ji mutum yana zantuka irin na batsa, yana alfasha, yana munkari a ayyukansa, to za ka samu cewa imaninsa ne ya rauni. Wanda imaninsa yake mai kyau, to za ka same shi ayyukansa gabansa masu kyau, za ka same shi harsansa mai kyau. Da haka ne har Allah maɗaukakin sarki a cikin hadisi Qudusi ya ce wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbu. Bawana ba zai gushe ba, yana kusanta ta da nafilfili, nafilar sallah, nafilar azumi, nafilar sadaka, nafilar kyautatawa. Ba zai gushe ba, yana neman lada a wajena da ayyukan da ban wajabta masa ba, hatta uhibbahu, Allah yake har sai na ƙaunace shi, na so shi. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Idan kuma na so shi zan zama jinsa da yake ji da shi, ba zai ji ba sai alheri. Wa basarahu alladhi yabsuru bihi, da kuma ganinsa da yake gani da shi, ba zai ga ba sai alheri. Wa yadahu allati yabtishu biha, da kuma hannunsa da yake miƙawa ya bayar ko ya karɓa, ba zai miƙa ba sai alheri, ba zai karɓa ba sai alheri, ba zai rubuta ba sai alheri. Warjilahu allati yamshi alaiha, kuma zan zama ƙafarsa da yake takawa ya je, ba zai je ba sai wurin da na yarda. Don haka da kenan da imani ne gaban bawa suke samun control daga Allah maɗaukakin sarki. Zan ka ga mutum Allah ya masa baiwa zuwa masallaci, baiwa zuwa karatu, baiwan nafilfili, baiwar kiyaye haƙƙoƙi. In ka ga bawan Allah, Allah ya masa baiwa tsayawa a kan addini, to ka sani cewa imani ne ya dasu a zuciyarsa, kamar yadda bishiyar dabino take kafuwa a cikin ƙasa. Matuƙar ta kafu kuma ta rayu, to za ta amfanar. Haka mummuni, matuƙar imani ya kafu a zuciyarsa, to zai amfanar, kuma Allah zai karɓa daga gare shi. Allah ka karɓa daga gare mu. Ya Allah, kar ka sanya mu kamar bishiyar guna, ya zama kawai ga mu nan barkate a ban ƙasa marasa amfani. Ba mu amfani kanmu ba, ba mu amfani wasu ba. Allah ta'ala ka tsare mu daga wannan mummunan rayuwa. Sai Allah ya ce
يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويذل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء.
وانجد تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويذل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. وانجد تعالى يثبت الله ينا تبتد ممني shine yuthabbitu Allahu alladhina amanu, Allah yana tabbatar da mu'minai bil qawli thabiti, da zance tabbatacce, da zance kafaffe mai kafarwa, fil hayatid duniya a nan gidan duniya, wa fil akhirah haka ha al akhirah. Wa yudhillu Allahu adh-dhalimina, Allah kuma yana tabar ya batar da azzalimai, wa yaf'alu Allahu ma yasha, kuma Allah yana aikata abin da yake dama ne. Wannan aya Allah subhanahu wa ta'ala yana ba mu labarin cewa shine yake tabbatar da mu'minai akan alqaulus sabit. Alqaulus sabit ita ce kalmar shahada. Allah shi ke tabbatar da mu'minai akan kalmar shahada. Idan kaga Allah madaukakin sarki ya maka arzikin karban imani da kafuwa akan dokokin musulunci, ka godewa Allah, ba wayanka bane ba dabararka ba. Allah shi yake tabbatar da bayansa. Idan ka karbi kalmar shahada, kai imani da abin da take hukuntarwa, to kai kai ta roƙon Allah madaukakin sarki ya tabbatar da zuciyarka akan wannan kalma. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana yawaita roƙon Allah a cikin sujjada, ya muqallibal qulubi thabbit qalbi ala ta'atik wa la takilni ila nafsi tarfata aini wa la aqalla min dhalik. Ya Allah mai jujjuya zukata, ya Allah mai jujjuya zukata, ka tabbatar da zuciyata akan yi maka biyayya. A wata riwaya, sabbit qalbi ala dinik, ka tabbatar da zuciyata akan addininka. Ya Allah la takilni ila nafsi, kar ka tura min aniyata zuwa ga san zuciyata. Tarfata ainin dai da kiftawa ne yanzu don Allah. Har mu har wannan musuluncin namu da imanin namu muna bibiyar Allah, muna roƙonsa ya tabbatar da zuciyarmu, ya tabbatar da imaninmu kan mu goce. Wannan yana daga cikin gazawar da muke da ita. Wai idan an haifi mutum musulmi sai ya ɗauka cewa an gama. Me aka yi? Mun karanta abin da Malam Ibn al-Qayyim ya ambata jiya, cewa imanin nan sai da yayyafi, dangin goro ne. Sai ana yi ana yayyafi, sai ana yi ana damsa kashi. Ba wai dan ka gaji imani bane, ka gaji musulunci sai ka zama kawai kai musulmi ne, don haka imaninka baya bukatan tajaddid. A'a, kana bukatar ilimi, kana bukatar aiki. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallama bai yi kasa a gwiwa ba, yana roƙon Allah ya tabbatar da zuciyarsa akan imani. Indai Annabi alaihi salatu wassalam zai kafa goshinsa a ƙasa yana cewa, ya Allah ka tabbatar da zuciyata akan yi maka da'a, ka tabbatar da zuciyata akan addininka, ya Allah kar ka tura min aniyata da zuciyata. To wane ne kuma isasshe da zai ga cewa baya bukatar ya nemi Allah ya masa wannan gata? Dukkanmu muna da wannan bukata. Kowa ya rike wannan addu'a, ya rika yi domin imaninsa ya tsaya, domin imaninsa ya tabbata, ya rusuhi a cikin zuciyarsa. Ya muqallibal qulubi thabbit qalbi ala dinik wa la takilni ila nafsi tarfata ayn, ya mai tabbatar da zuciya, ya mai jujjuya zukata, ka tabbatar da zuciyata akan addininka. Kar ka bani da son zuciyata, kar ka bani da son zuciyata daidai da kiftawar ka. Haka ne ake wa imani da addu'a da aiki da kwatantawa. Jama'a an gane? To Allah shi yake tabbatar da mummunai, ya tabbatar da zukatansu da imani a nan gidan rayuwar duniya. Allah madaukakin sarki idan ya tabbatar da zuciyarka, ya dasa imani, ya kafa a zuciyarka, to sai Allah ya sa ayoyinsa su rika yi maka amfani. Sai Allah ya sa ayoyinsa su rika yi maka amfani. In ka ji aya shar'iyya sai ta yi maka tasiri, in ka ga aya kauniya sai ta yi maka tasiri. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, wa qala alladhina kafaru laula nuzila alayhi alqur'anu jumlatan wahida. Allah ya ce, kadhalika linuthabbita bihi fu'adaka wa rattalnahu tartila. Allah ya ce, kafirai suka ce, me yasa ba a saukar wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama alqur'ani wato a dunkule lokaci guda ba, suna kawo jayayya da musu da kalubale. Me yasa alqur'anin aka rarraba shi yake sauka lokaci bayan lokaci me yasa ba a dunkule shi an saukar masa shi ba sai Allah yake kadalika haka muka ga dama mun yi hakan ne kuma linusabbita bihi fuadaka domin mu tabbatar da zuciyarka kenan wannan alqur'anin yana sauka lokaci bayan lokaci wannan al'ayoyi suna sauka bisa ga munasaba domin zuciyar annabi sallallahu alaihi wa sallam ta rika samun damshi ta rika samun yayyafi na sakonnin Allah lokaci bayan lokaci sai zama rarrashi a gare shi shin haka muke da alqur'ani kamar yadda Allah madaukakin sarki ya biyar da alqur'ani ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam lokaci bayan lokaci domin ya tabbatar da zuciyarsa mu ma muna bibiyan alqur'ani lokaci bayan lokaci don ya tabbatar da zuciyar mu idan mun yi nesa da alqur'ani mai girma to mu dawo mu dauki abin da muka manta mu koma wa alqur'ani idan Allah ya tabbatar da imani a zuciyarka to ayoyinsa za su rika ƙara tabbatar da imani a cikin zuciyarka za su rika yi maka amfani sannan haka Allah madaukakin sarki idan yayi maka arzikin imani a cikin zuciyarka to zai raba ka da sako Allah subhanahu wa ta'ala yace wa in kadu layaftinunaka 'anil ladhi awhayna ilayka litaftariya 'alaina ghayrahu wa idan latakhadhuka khalila sai Allah yace wa laula an thabbatnaka laqad kitta tarkanu ilayhim shay'an qalila Allah subhanahu wa ta'ala yace sun yi kiris saura kaɗan su fitine ka a kan wannan littafin da muke saukarwa zuwa gare ka su sanya ka ka shigar da wani saƙo da ba mu ne muka saukar maka ba kafirai sun kusa su yaudare ka su sa ka ƙirƙiri wani zance ka sa a cikin wannan wahayin wanda ba mu ne muka saukar maka shi ba inda ka musu wannan bukata su kuma da sun rike ka ba daɗi kai kuma saboda kwaɗayinsu zo su yi musulunci sai ka so ka karɓi abin da suke so a shigar Allah madaukakin sarki yace wa laula an tabbatnaka in ba dan mun tabbatar da zuciyarka ba laqad kitta tarkanu ilayhim har ka kusa ka karkata zuwa ga bukata su shay'an qalilan wani abu dan kadan na jin ka biya musu bukata har ya fara shiga zuciyarka sai Allah yake in ba dan mun tabbatar da zuciyarka ba don Allah annabi Muhammad ne sallallahu alaihi wasallama kafirai suka zo gare shi da wata bukata cewa ga wasu abubuwa da suke so daga wajensu a sa musu a cikin alqur'ani su ma wannan roƙon da suke yi akan sharadin idan annabi ya karba alaihi salatu wassalam ya shigar za su yi imani shi kuma yana ganin idan sun yi imanin nan musulunci ya karu idan sun yi imani musulunci zai ɗaukaka idan sun yi imani to waɗanda suke mabiyansu ma za su zo su yi imani shi kuma ba abin da yake bukata kamar a ce sun yi imani in dai dan wannan ne to bari a yi in sun yi imanin a san yadda za a warware matsalar sai Allah madaukakin sarki masanin abin da ke cikin zukata yace in banda mun tabbatar da zuciyarka akan daidai mun ƙara tabbatar da kai to da fa ka kusa ka karɓi bukatarsu ka biya musu bukata don kwaɗayinsu imani kaga kenan in dai annabi alaihi salatu wassalam zai zama lokaci bayan lokaci Allah yana tabbatar da zuciyarsa to ina ga mu saƙo ne aka so a jefa shi ciki sai Allah madaukakin sarki sai ya tabbatar da zuciyarsa sai ba zai fi fada saƙon ba yanzu mu za mu iya cewa shaidan ba iya yaudarar mu za mu iya cewa shaidan ba iya yaudarar mu zuciyar mu ba ta iya yaudarar mu abokan rayuwar mu ba sa iya yaudarar mu ana yi to dan me za mu ji cewa mun wadata daga roƙon Allah mun wadata daga bukatuwa a wajen Allah ya tabbatar da imani a cikin zuciyarmu sannan idan Allah madaukakin sarki ya maka baiwar imani to idan ya ga dama sai ya tabbatar da zuciyarka maƙiyarka ba za su iya cutar da kai ba idan ya tabbatar da zuciyarka ba wani dodo ko wani sujjabaru ko wani tsafi ko wasu magabta kafirai ko kuma waɗansu bokaye ko waɗansu ƴan duba ko waɗansu masu barazana a wajen aiki ko a kasuwanci ko a wane ne da za su yi maka barazana su buɗe maka ido su razana ka idan Allah ya tabbatar da imani a zuciyarka ba mai iya girgiza ka lokacin da Allah madaukakin sarki ya jarrabe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa da wasu wuce mutum dubu ba da yakin Badar suka fito ba da shirin yaki ba su kuma kafiran Makka suka samu labarin fitowar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama aka zuga su aka yi musu roman baka suka yi tattali na mayaka da kayan yaki da abun hawa da guzuri da kadakade da ƴan mata da harbowa da sharholiya suka sha alwashi suka lashi takobi sai sun ga bayan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da mabiyansa tare da cewa yawan Annabi sallallahu alaihi wasallama ɗaya ne bisa uku na yawan kafirai tare da cewa makaman da suka rike ba makamai ne ma na yaki ba tare da cewa ababen hawansu ba ababen hawa ne da suka tattaro masu juriya ba guzurinsu ba su ɗauko guzurin da suke da zai dace da yaki ba haka Allah madaukakin sarki ya haɗa su ba tare da wani alƙawari ko appointment ba kuma Allah ya ce yaki za a yi suka fuskanci makiya da shiri suka fuskanci makiya da makamai suka fuskanci makiya da tsananin gaba da suke yi a kansu kuma da mummunan nufin sai sun ga bayansu sai sun ga bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa a cikin wannan kalubale matsanancin hali da suka samu kansu Allah subhanahu wataala yace if yuhi rabbuka ila almalaikati anni ma'akum fasabbitu alladhina amanu فألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان الله مدوكاكين سركي yace da annabi sallallahu alaihi wasallam bayan an yi dauki ba dadi ta kare wannan dindina mai rauni tayi nasara wannan karamin adadi ya ci nasara wannan rashin shiri ya ci nasara Allah subhanahu wa ta'ala yace katina lokacin da ubangijinka yake yin wahayi wa mala'iku إذ يوحي ربك إلى الملائكة لو كتن دا أبنجدن كيكي وحي يزوى دا ملائكو أني معكو ألا يناتي دا ملائكو إنا تاردكو كتتغى أيكي ناباكو فثبتوا الذين آمنوا كتبتا دا 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 زكاة مؤمنين ملائكو سكا شغو تتنوان نين هدما تيدا مؤمنين سكا سامك أريكي أتكين زكاة سباسا غنم ملائكو amma zuciyarsu ta karfafa ba sa jin rauni ba sa jin raki ba sa jin ba za su iya ba kuma ba sa jin sun shiga akusul lalaci ba su ga mala'ikun ba amma Allah ya tabbatar da zukatansu a cikin makiya abokan gaba kuma da wannan karfin halin suka yi nasara haka in kai raki in kai kasala ka lalace kana mummuni kana jin raki a cikin zuciyarka to alama ce ta raunin imani amma idan Allah ta'ala ya tabbatar da zuciyarka ba wani maki babu wani mai barazana da zai iya maka barazana dan haka jama'a a takaice dai wannan aya kashi na farko tana magana akan Allah yana tabbatar da mummunai da kalmar shahada wacce take kalma ce mai tabbatuwa a cikin zukata fil hayati dunya a nan gidan duniya in Allah ya tabbatar da wannan kalma a cikin zuciyarka to rayuwarka ta duniya ta tsarkaka ta yi dadi Allah ya ce wa fil akhira sannan Allah yana tabbatar da mummunai a lahira Allah yana tabbatar da harsunan mummunai yana tabbatar da wato tabbataccen zance akan harshen mummunai har a lahira malamai suka ce mafarar masaukin lahira cikin kabari القبر أول منازل الآخرة كبري شيني فرقم مسوك اللاهرة يا تبتع حديثي إن قلتتي ونن آية جمهور ما لمي سكتي تنا مغنى نأكن أدابر كبري كمر يد ألا يكي تبتع دهارتا ممني أكن تبتع تير كلمة تكلمة شهادة to haka Allah yake tabbatar da harshen mummunai a cikin kabari lokacin tambayar kabari ba dabara bane ba hadda bane ba ba hadda cewa ake wa idza matal abdu yayin da bawa ya mutu ja'ahu malakani malaiku bi za su zo mata da munkarun da nakiru ko shine ake ce musu walakiri wa walakirun din shine walakiri ba hadda bane Allah shine yake tabbatar da harcen wanda za a tambaya Al-Barra ibn Azib رضي الله تعالى عنه يا بام لاباري من قو وانسان قولو كتيدي بام داما مكرن تونا لاباري با ينا دا متكر مهمانش البراء بن عازب يتش خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار ممكو تتارد منزل الله صلى الله عليه وسلم أجنا إذر ونمتن لغتتن متانا مدينة ليرسول fantahaina ila alqabri wa lam mayulhad sai muka je kan kabari ba a kammala tono ba fajalasa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya tsuguna wajalatna hawlahu mu ma sai muka tsuguna muka zauna kewaye da shi ka anna ala ru'usina at-tayr kai ka ce tsuntsaye ne akan kawunan mu saboda biyayya da ladabi وفي يده عود ينكت به الارض حنن مايكي صلى الله عليه وسلم اكوي سندا ينا تتكا قفا دشي فرفع راسه سي مايكي صلى الله عليه وسلم يا دغا كانسا سما فقال سييتي استعيذ بالله من عذاب القبر كني متارن الله دغا عذاب القبر مرتين او ثلاثه يا فدي هكا سو بي كو سو اوكو ثم قال سنن سييتي ان العبد المؤمن lallai bawa mummuni idza kana tinqita'i min ad-dunya wa iqbalin min al-akhirah idan ya kawo gargaran rabuwa da duniya yana tinkaran lahira nazala ilayhi mala'ikatu min as-sama'i sai mala'iku su sauka gare shi daga sama bidul wujuhi masu fararen fiskoki ka anna wujuhahum ash-shamsu kai ka ce fiskokin su rana ne saboda haske ma'ahum kafanun min asfanil janna suna tafi da likkafani daga likkafanin aljanna wa hanutun min hanutil janna da kuma turare daga turarurukan aljanna hatta yajlisu minhu maddal basar hasse sun zauna a wajen wannan mummune da aka zo daukar ransa amma za su zauna nesa da shi thumma yaji'u malakul maut sannan sai mala'ika mutuwa ya zo hatta yajlisa inda ra'si wannan mala'ika sai ya zauna a daidai kan wannan mumini fa ya kulu sai ya ce ayyatuha an-nafsu tayyiba sai ya ce ya kai wannan rai ya ce wannan rai da dadin rai mai tsarki ukurji ila maghfiratin min Allah wa ridwan fita zuwa ga gafara Allah da yaddarsa kana fa takhruju tasilu sai wannan rai sai ya fita yana gangarawa yana malala kama tasilu al-qatratu min fi istiqai kamar yadda zubar ruwa yake fita daga bakin gora fa ya'khudha sai wannan mala'ika sai ya cire ran wato cikin sauki kamar yadda ruwa in an karkata bakin gora yake gangarawa ba wahala yake fita to haka ran zai fita mala'ikan sai ya karbi ran sai ya cire shi fa idza akhadha lam yad'uha fi yadihi tarafata ayn idan mala'ika ya karbi ran to mala'ikun nan da suka kawo ziyara ba za su bar wannan ran daidai da kiftawar ido a hannun mala'ikan ba hatta ya afuha har sai sun karbi wannan rai ko ya ja'aluha fi zalikal kafani wa fi zalikal hanu sai su sanya wannan rai a cikin wannan likafani na aljanna a cikin wannan turare na aljanna wa yakhruju minha ka atyab nafhatin ko nafhati miskin sai ka dinga jin kanshi mafi daddadan kanshin almiski yana fita wujidat ala wajhi al-ardh wa to mafi jaddadan kanshin al-miski aban kasa shi za a rinka ji yana tashi fa yas'aduna biha sai su tashi da wannan rai a cikin wannan likafani fala yamuruna biha yani ala mala'in min al-mala'ikati babu wata tawaga ta mala'iku da waɗannan mala'iku da suke dauke da wannan rai za su gitta da su illa qalu fa ce sai mala'iku da za a wuce ta wajen su sun ce ma hadhihi ar-ruhu at-tayyiba wani irin rai ne wannan mai dadi haka fa yaquluna sai mala'iku su ce fulan ibn fulani sai su ce wane ne dan wane bi ahsana asma'ihi allati kanu yusammunahu biha fi dunya da mafi kyansa da sunansa da ake gaya masa a duniya da mafi kyan sunansa da ake gaya masa a duniya hatta yantahu bihi ila sama'id dunya har sai sun kai da wannan rai zuwa saman duniya fa yastaftahuna lahu sai su roki alfarmar a bude musu kofar saman duniya fa yuftahu lahu sai a bude masa wannan kofa fa yushayyiquhu min kulli sama'in muqarribuha ila sama'in lati taliha kowace sama idan suka je sai makusantan wannan sama cikin mala'iku sun masa rakiya zuwa bodar saman da take sama da ita hatta yuntaha biha ila sama'is sabi'a har sai an kai zuwa sama ta bakwai da wannan rai fa yaqulu Allah sai Allah ya ce uktubu kitaba 'abdi fi 'illiyyin rubuta littafin bawana daga cikin daukaka a wajena wa iduhu ila al-ardi sai ku mayar da ranku makasa rubuta sunansa cikin illiyyin cikin ala inna kitabal abrari lafi illiyyin ku sa sunansa cikin illiyyin sannan ran kuma ku mayar da shi kasa fa inni minha khalaqtukum wa fiha u'iduhum domin daga wuce daga kasa na halicce su kuma cikin ta zan mai su wa minha ukhrijuhum taratan ukhra kuma daga cikin kasa zan sake fidda su karo na daban qala fa tu'adu ruhuhu fi jasadihi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake sai a dawo da ran mummuni jikin gaggar jikinsa bayan an yi wannan tawaiya sai a dawo da ran gaggar jikinsa fa yatihi malakani anan ne mala'iku bi su zo maka fa yujlisani hi su zauna da shi fa yaqulani lahu sai su ce da shi man rabbuka waye ubangijinka fa yaqulu sai ce rabbi Allah ubangijina shine Allah fa yaqulani lahu sai su ce da shi ma dinuka me addininka fa yaqulu dini al-islam sai ce addini na musulunci fa yaqulani lahu sai su ce da shi ma hadha ar-rajulu alladhi bu'itha fikum me zaka ce wane ne wannan mutumin da aka aika muku fa yaqulu sai ce huwa rasulullah sai ce manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam jarabawar kenan fa yaqulani lahu sai su ce da shi wa ma ilmuka yaya kai ilimi ko baka yi ba me iliminka fa yaqulu sai yace qara'tu kitaballahi na karanta littafin Allah fa amantu bihi nai imani da shi wa saddaqtu na kuma gaskata fa yunadi munadin min as-sama'i sai wani mai kira daga sama sai ya kira an sadaqa abdi mai kira sai ya ce bawana yayi gaskiya fa afrishuhu min al-janna kuma sa shimfida daga gidan aljanna wa albisuhu min aljanna kuma sa sutura daga gidan aljanna waftahu lahu baban ila aljanna kuma ku bude masa kofa daga wannan kabari har zuwa gidan aljanna qala manzala salama yace fa yatihi min rauhiha wa tibiha sai ya dama daga kanshin aljanna daga aljanna iskarta mai sanyi da kanshinta yana shigo masa wa yufsaqu lahu fi qabrihi madd basarihi sai a buda masa a cikin kabarinsa iya ganinsa fadi iya ganinsa babban holle babban daki iya ganinsa wa yatihi rajulun hasanul wajh sai wani mutum ya zo masa mai kyakkyawar fuska hasanul thiyabi mai kyakkyawar tufa tayyibur rihi mai kamshi fa yaqulu sai ya ce da shi abshir billadhi yasubuka ina yi maka albishir da abin da zai faranta maka rai hadha yawmuka alladhi kunta tu'ad wannan ita ce ranar da ake maka alƙawari ita ce ranar da ake faɗa ga ta tazo fa yaqulu lahu man anta sai wannan mutumin mummuni sai ya ce da wannan bako kai din waye fa wajhuka alwajhu alladhi ya'ti bil khair kamar fiskarka fiska ce ta alheri ka zo da alheri fa yaqulu sai yace ana amaluka salih ni ne ayyukanka na kwarai sallarka azuminka sadakarka alherinka ni ne yau fa yaqulu sai yace rabbi aqimis sa'a rabbi aqimis sa'a wannan mummuni sai yace ya Allah tashi alkiyama ya Allah tashi alkiyama hatta arji'a ila ahli wa mali har na koma cikin iyalaina da dukiyata a tashi alkiyama naga iyalaina naga dukiyata haka na samu dadi haka na samu ni'ima haka na samu kwanciyar hankali tashi alkiyama ya ubangiji naga kowa
qala wa innal abdal kafira. Annan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya dora labarin kuma yadda zaka kaya da kafiri wanda bai imani ba, saboda kure wannan lokaci zamu tsaya da wumbace mana dadi. Sanya albarka ya tara mu cikin ladan abin da muka yi daidai, abin da ne kusure Allah ka gafarta mini. Allahumma qasim lana min khashyatika ma taqulu bihi bainana wa bain ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alayna masa'ib ad-dunya, wa mat'ina bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana, waj'alha al-waritha minna, waj'al tharana 'ala man zalamana, wa ansurna 'ala man 'adana, wa la taj'al musibatana fi dinina. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وخذ بناصيتهم للبر والتقوى، وأعنهم على أمور الدنيا والدين يا رب العالمين. اللهم وفقهم لما فيه رضاك، ووفقهم لما فيه صلاح العباد والبلاد يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين. اللهم ارزقنا الأمن والاستقرار في بلادنا يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم على حبيبك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.